الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته barkamu da saduwa a wannan yammaci na ranar 8 ga watan Ramadan hijira annabi sallallahu alaihi wasallam ta 1438 wadda ta daidai wadda wannan rana ta daidai da ranar 3 ga watan 6 shekara ta 2017 ta miladiya za mu ci gaba da darasin mu na tafsirin alqur'ani da muke a cikin watan Ramadan mai albarka a wannan masallaci na alqur'an a garin Kano Allah ya kara mu wannan gari albarka da arziki da sari yau za mu tashi aya ta 84 bi iznillah tambayoyin da aka rubuto daga ciki ga su na farko yace dan Allah malam ina son a yi mini bayani akan waɗannan al'amuran ta fuskar addini الأفئدة القلب الدماغ النفس الروح الصدور منين علاقة رفض التناني هنكلي دسورو ددي سوران أبوبوان أكترات سننكم منين علاقة رفض جيكي الله يقرأ مال إلمي من أنفاني دلافيا دعزيكي من الواد كما سوان رأي آمين ثم آمين waɗannan kalmomi ne kusan da suke da kusanci wajen ma'ana al-aqida al-jam'i na fu'ad kamar yadda muka fara ana fassara shi da hankali amma asalin ma'anar fu'ad wato zuciya ne kwayar wato kwayar jini da take cikin zuciya na babin tasmiyatul mahall bismil juz a sanya ma wuri suna tasmiyatu shay bismi juz'ihi a sanya ma abu suna da sunan bangaren sa saboda wannan kwayar jini a cikin zuciya take sai aka ambace shi da fu'ad yana nufin zuciya amma asalin jinin da ke cikin zuciya ne alqalb kuma ita ce zuciya din dimag kuwa shine kwakwalwa wadda take a kai sannan annafs ita ce rai sai dai yawanci ana amfani da annafs da abubuwan da suke komawa ya zuwa ga wato shu'uri abinda mutum yake ji na wato mutuntakarsa kamar yunwa kamar kishirwa kamar sha'awa sha'awa din nan ko ta sha'awaice sha'awaice sawa'un sha'awa ce wadda take ake gani kamar sha'awar kamar sha'awar abinci sha'awar abin sha sha'awar abin aure sha'awar hutu sha'awar inuwa sha'awar abun sanyi ko kuma sha'awa ce wadda take ba mahsusa ba sha'awa ce wadda take ta ma'anawiya kamar sha'awar a ce sha'awar yabo sha'awar kafi kowa da kuma miyagun ma abubuwa wanda suke munana kamar fushi kamar kyashi kamar hasada duk suna komawa zuwa ga nafs amma ana nufin rai to waɗansu suna mayar da abubuwan da suke na ɗabi'ar rai wanda yake da alaƙa da wato mutuntaka sannan ar-ruh shi kuma shine rai wanda da shine rayuwa take wanda shine ake zarewa yayin da mutum zai mutu wanda Allah ne kadai ya san haƙiƙanin sa da yaren ittisalin sa da jiki tunda Allah madaukakin sarki ya ce yana daukewar rai yayin bacci da kuma yayin mutuwa da kuma yayin bacci to wani irin ittisali ne wani irin saduwa ne tsakanin rai da jiki lokacin da yake bacci da kuma lokacin da yake a farke kuma wani irin rabuwa ne yake faruwa tsakanin jiki da rai yayin da mutum yake bacci da kuma yayin da rai yake fita yake zamantowa ya mutu waɗannan ma'anoni suna daga cikin wato duk alqur'ani yayi amfani da su sai dai galibin alqur'ani yana amfani da sultanin jiki sultani wato iko na zuciya akan jiki da ma'anar wato baya amfani da kwakwalwa yana amfani da zuciya saboda sila da ke tsakanin zuciya da kwakwalwa silar jini wato silar wato alaƙar da sadarwa da ke tsakanin zuciya da kwakwalwar dan adam amma hakikatan kwakwalwa ita ce nan ne wajen tunani, nan ne wajen sultani akan jiki, nan ne inda yake sadarwa da wato umarnin da yake ba mu zuciya da sauran gabobi na jiki suke ayyukan su. Amma abubuwa da wato saboda tasirin zuciya ga abubuwa na tunani, shi yasa ake itlaqin zuciya ga wato tunanin da kuma silarsa ga tunani mubasharata, domin zuciya anan fushi yake, yayin da mutum ya ji fushi zai ji shi ya taso daga zuciyarsa, saboda yanda jiki yake tafa'uli, yanda zuciya take tafa'uli da halin fushi, yayin da mutum ya fusata akwai abubuwa da za su sa zuciyarsa ta rinka bugawa fiye da yanda da take bugawa, da zuba jini a jikinsa. Shine zaka ga idan jabbata ne ma sai kaga jikin fuskarsa ta yi jajawur, saboda yanda jini ya wato taho da ƙarfi ya zuwa ga zuciyar. Haka zalika, yayin da mutum ya ji wato yayin da soyayya ta zo a cikin zuciyar mutum zai rinka jinta, duk saboda wato tasirin ba za ka ji shi a kwakwalwa ba, a zuciya kake jinsa, sai ya zama cewa zuciyar ita ce kamar take da sultani akan tunani baki daya da duk wani abu wanda yake ba zahiri ba, kamar yadda yake komai tace kuma ma take da wato tasiri akan abubuwa waɗanda suke suna bayyana a aikace a gabbai. Saboda haka sultanin zuciya akan gaba shi ma a bayyane yake, a bayyana sultanin zuciya yake akan gaba. Wannan abubuwa ne wanda yake baje abubuwa ne waɗanda suke na ilimin falsafar addini, wanda ba zai yi ba a cikin darasi kamar wannan ya zamanto kan cewar an yi cikakken bayani akan su. Amma musan cewar ita zuciya ita ce wato so ita ce sultani, ita ce mai iko akan jiki, ma'anar ita ce wadda ake neman gyaranta, kuma ita ce ake danganta sifofi waɗanda suke na sifofi wanda suke komawa zuwa ga tunani ake mayar da su gareta, kamar sifofin wato san Allah, dogaro ga Allah, ƙaunar Allah, tsoron Allah, sanin Allah, razani akan sha'anin Allah, ganin girman Allah, da duk waɗansu abubuwa da suke komawa ya zuwa ga aiki abu wanda yake ba zahiri ba, ba aikin gaba ba, ba kuma aikin harshe ba, bi ana danganta shi ya zuwa ga zuciya ne, tare da cewar zuciya anan a haɗe take da kwakwalwa wajen yin wannan aikin. Zai iya asalin tunani daga kwakwalwa yake, amma tasirinsa yanda mutum yake jinsa a cikin zuciyarsa zai. Shi yasa za ka ga aka ce Annabi sallallahu alaihi wasallam in yayi sujada za ka ji kirjinsa yana tafarfasa, yana motsi kamar yanda wato ruwa yake tafarfasa a cikin tukunyar ƙarfe, saboda tasirin tsoron Allah a zuciyarki. Zuciyar ce take raurawa, zuciyar ce take take motsi saboda tsoron Allah jalla wa ala. To shi yasa din ake kinaya kuma gare ta da as-sudur, ma'ana kiraga, ana nufin wato zuciyar da ke cikin kirji. Wannan kuma asbama abu suna da sunan mahallinsa, saboda haka yayin da Allah ya ambaci as-sudur kiraga, wa huwa alimun bi dhati as-sudur, Allah shine masani da abin da ke cikin kiraga, ma'ana abin da ke cikin zuci, saboda an ambaci zuciya da sunan wurin da take ciki shine kirjin dan adam. Ita zuciya, ita kanta zuciyar, ana ce ma illa man atallaha biqalbin salim, wanda yazo ma Allah da zuciya wadda take wato kubutatta, zuciya amintatta wadda take ta kubuta daga dukkan abin da ba a so. Zuciya kubutatta ita ce zuciyar da ba ta kullatar wani, ya zo zuciyarsa wato sarai take, lafiyayya take, babu kullata, babu kiyayya, babu hasada, babu gaba a cikinta, ita ce alqalbus salim. To kaga duk wannan ana mai da shi ya zuwa ga zuci ne, tare da kan cewa abubuwa ne waɗanda suke asalin su daga tunani yake zuwa, amma tasirin su zaka ji shi a cikin zuci. Dan zaka ga mai kiyayya idan ya ga ni'ima akan wanda yake kinsa, in hasadar ta taso a zuciya zaka ji yana jin ta sai ka ji sai ka ji yace wato akwai wani bawan Allah Allah ya tsarkake mana zukatan mu baki ɗaya dai taba zuwa yana tambaya ta yake cewa shi jarabar da Allah ya masa idan ya ga wani alkhairi a cikin wani abu a cikin wani sai ya ji wani abu ya taso ya maki masa anan ya taso daga kirjin sai ya ji ya maki masa a makogoro to kaga asali daga tunani ne amma tasirin a zuciya ke ya taso to wannan sila tsakanin kwakwalwa da zuciya wata sila ce da Allah madaukakin sarki shine kadai ya bar makansa sani shi yasa da aka da Allah ta'ala ya ce ma manzo sallallahu alaihi wasallam yas'aluka yas'alunaka anir ruhi qulir ruhu min amri rabbi za su tambaye ka akan rai ar ruh ce ne rai yana daga cikin al'amarin ubangiji na shi ran nan ba za ka taba sani ba ya yake fukafiki ne iska ce jini ne a menene shi ba ka taba sani ba wannan Allah ya bar maka kansa sani za mu bar sauran tambayoyin sai Allah ya kai mu sati mai zuwa insha Allah a gobe insha Allah na'am
a'udhu billahi minash shaitanir rajim bismillahir rahmanir rahim wa yawma nab'athu min kulli ummatin shahidan thumma la yu'dhanu lilladhina kafaru wa la hum yustahdabun wa idha ra'a alladhina zalamu al'adhaba fala yukhaffafu anhum wa la hum yunzarun wa idha ra'a alladhina ashraku shurakaa'ahum qalu rabbana هؤلاء شركاؤنا الذين كنا ندعو من دونك فألقوا إليهم القول إنكم لكاذبون وألقوا إلى الله يومئذ السلم وضل عنهم ما كانوا يفترون
الله يقول ويوم نبعث من كل أمة شهيدا كتنا يا رسول الله راند دميكي تاير دا من شهيدا دقا قوة الأمة شيني النبو والنم الأمة دا زي شهيدا قوان دا سكي إيماني دقا تشين أن الأمة كمي شهيدا أكون وان دا سكي أن الأمة بس إيماني با يشهيدا دا إيماني جماشي إيماني da kafirci akan masu kafirci shine ranar alkiyama thumma la yu'dhanu lil ladina kafaru sannan a wannan rana ba a bayar da izini ga waɗanda suka kafirta wala hum yusta'tabun kuma su ba a neman su nemi Allah ya yarda da su ya yafe musu abinda suka yi sai abinda Allah zai yarda da su yayin da Allah madaukakin sarki yayi tasliya ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yace fa in tawallaw fa inna ma alaykal balagul mubin idan suka juya baya suka ki musulunta bayan bayanin dukkan waɗannan ni'imomi to babu abinda ke kanka illa al balagul mubin su kuwa tunda abinda suke yi na kafirci a bisa wato kangarewa ne da taurin kai ga Allah tunda ya'rifuna ni'matallahi thumma yunkirunaha suna sanin ni'imar Allah sannan suna musunta saboda haka kafircin su kafirci ne na taurin kai ba kafirci ne na rashin sanin hujja ba kafirci ne na kan cewa mun ji wato mun sani kuma mun ki to yayin da suka zama to wannan shine dabi'ar su wannan fadin na Allah madaukakin sarki da yayin annabi sallallahu alaihi wasallam tasliya yace to wannan ba ruwanka sakamakon su yana wajen mu to shine sai Allah madaukakin sarki yake ban tsoro da narko da kuma wato gargadi domin wanda yake yaki jin hujja wanda yake yaga hujja ya take ta to babu abin da zai amfani gare shi illa kai masa gargadi la Allah wannan gargadin zai tsoratar da shi ya dawo ya sanya ransa wato ya mika wuya ga abin da yake yaki mika wuya domin ba wai bai fahimta bane ya sani sarai amma yaki kuma wannan shine halin mafiya yawan maninta mafiya yawan masu ni'ima wannan shine halin su yayin da suka ga suna da ni'ima maimakon ni'imar ta sanya su su godiya ga Allah to idan suka kangare ma Allah suna kangarewa ba dan jahilci bane a'a dan wato taurin kai ne da tsaurin kai ga Allah jalla wa ala kamar yanda Allah madaukakin sarki yake cewa an kana zamalin wa bani idza tutla alaihi ayatuna qala asatirul awwalin dan ya ga shi ma abocin dukiya ne da ya'ya idan aka karanta masa ayoyin mu sai ya ce wannan labarurukan mutanen farko ne to dabi'ar masu ni'ima kenan fadarni wa man yuka Allah madaukakin sarki yake cewa fadarni wa man khalaqtu wahida wa ja'altu lahu malan mamduda wa banina shuhuda wa mahattu lahu tamhida thumma yatma'u an azid kaga duk ana maganar waɗanda suke masu ni'ima na wato dukiya da a'a to Allah madaukakin sarki sai yake ban tsoro yake gargadi kuma gargadin Allah da wato abin da yake kowa ya san lamafar daga gare shi shine abin da zai zo bayan mutuwa sai Allah ya ce to ka tuna da a ranar da zamu tayar da mai shaida ga kowace al'umma a cikin wannan akwai ishara ga sunnar Allah cewa ta gabata cewa kowane annabi da yazo a cikin al'umma mai shaida ne yana shaida zai wato shi ba mai sultani bane ba shine yake saukar da ukuba ba shine yake zartar da al'amarin Allah ba mala'ika bane shi mai isarwa ne mai shaida ga masu imani cewa sun gaskata mai shaida akan waɗanda ba su gaskata ba kan cewa sun kafirce to kamar yanda kowace al'umma take da mai yi mata shaida haka dalika wannan al'ummar da annabi sallallahu alaihi wasallam yazo a cikin ta shi annabi sallallahu alaihi wasallam shine mai shaida a gare su saboda haka a cikin wannan akwai tabbatar da matsayin annabi sallallahu alaihi wasallam na mai shaida da kuma tabbatar da kan cewa sunnar Allah ta zo akan cewa ranar alkiyama Allah ya kafa hujja ya kafa shaida wato ranar alkiyama zai bayyana cewa hujja ta kafu akan wanda ya kafirta kuma Allah ya kafa masa shaida shine annabin da Allah ya aiko a cikin wannan al'umma sannan Allah ya sifanta wannan rana da cewar ba za a yi makafirai izini ba wannan izinin ana nufin ba za a yi musu izini da magana ba domin ranar alkiyama ba wanda ya isa ya magana sai da izinin Allah wato yanda kake ganin dutse baya magana tare da cewa dutse zai iya magana dutse zai yi magana da umarnin Allah kamar yanda annabi sallallahu alaihi wasallam akwai dutsen a cikin Makka da in ya wuce ta gefen sa yake cewa assalamu alayka ya rasulullah saboda ka dutse mai magana ne amma Allah bai bashi izinin ya magana da zamu ji ba to ranar alkiyama haka zamu zaman to tamkar duwa su ba wanda zai yi magana sai da izinin sa yauma ya'ti la takallamu nafsun illa bi izni ranar da ranar lahira za ta zo babu wani rai da zai magana sai da izinin Allah to wannan in kuma an ba da izinin akwai izinin kuma da wannan shine izinin maganar to ba za a ba su izinin su yi magana ba idan kuma aka ba su izinin su yi magana su wanda suka kafirta ba za a ba su izinin su nema makansu uzuri ko hanzari ba wala yu'zanu lahum fayatadirun kamar yadda Allah ta'ala yake cewa ba za a yi musu izini ba ballantana ma su kawo hanzari ba za a ce su kawo hanzari ba izinin da za a ba su su yi maganar shine hatu burhanakum ku kawo hujjarku akan abin da kuka yi wana za'ana min kulli ummatin shahida fa qulna hatu burhanakum fa alimu anna al-haqqa lillah wa dalla anhum ma kanu yaftarun Allah yace muka fitar da mai shaida daga kowace al'umma sannan mu ce musu hatu burhanakum mu ce ma ƴan al'ummar ku zo da hujjarku fa alimu anna al-haqqa lillah sai su san cewa gaskiya ta tabbata ga Allah wa dalla anhum ma kanu yaftarun abinda suka kasance suna kira ma Allah ƙarya na gumaka ya bace daga gare su to ba za a yi musu wannan shi wato ishira na alkiyama wato arsat ne hali ne bayan hali kowanne waje a cikin alkur'ani kuma yana hikayar hali daban daga wani halin zaka ga an ce kamar kaga wannan a cikin suratul qasas Allah ya ce wa naza'na min kulli ummatin shahidan fa qulna hatu burhanakum nan kuma an ce yawma nab'athu min kulli ummatin shahidan thumma la yu'zanu lil ladina kafaru kamar kan cewar wato kafirai ba za su yi magana ba can kuma gashi Allah ya ce ku kawo hujjarku to wato yayin da aka fitar da annabi yayin da aka tayar da annabi sai Allah madaukakin sarki ya ce ka isar ma da mutanenka Allah sai annabi ya ce ya isar musu sai mutanen su ce ma ja'ana min bashirin wala nadir, babu wani mai gargadi ko mai bishara da yazo mana. Allah ya ce ma annabin wani ne zai maka shaida, sai ya ce al'umar annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, al'umar annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sai masa shaida. To izinin da ake korewa daga gare su, thumma la yu'zanu lil ladina kafaru, sannan ba za a yi izini ga kafirai ba, shine izinin su magana lokacin da Allah bai bada izinin wani ya magana ba. Yawma lati la yawma ya'ti la takallamu nafsun illa bi idnihi, ba wanda zai magana sai da izinin sa. To a lokacin da Allah bai ba su izinin su magana ba, ba za su magana ba. To sannan izini na biyu da Allah ya hana musu shine izinin su nemi hanzari, su ce ya Allah ga hanzarin mu, a yafe mana, ai ba mu sani bane, ai kaza ne, duk wani hanzari ba za su ba su izini ba, balla tana ma su nema. Wala hum yusta'tabun, kuma ba za su nemi al'utba ba. Al'utba shine yarda bayan fushi, wato ba za a ba su damar su nemi abinda za a yarda da su bayan sun yi sun aikata mujibin abinda fushin Allah zai hau kansu. Ba za shine ba za a yi ba za a nemi la yutlabu minhum al'utba. Al'utba kamar yanda mawaƙan Larabawa sukan faɗa, wannan nabiga yake fa in kuntu mazluman fa 'abdan zalamtahu wa in kunta za utba fa mithluka yu'tibu. Idan ni na zamanto wato an zalunce ni lokacin da nabiga yaje yayi abin da yayi ga sarkin Ghassan, yana neman sa, yace to yaga ba yadda zai, shine yake waƙar da yake uzuri gare shi, yace to idan an zalunce ni akan wannan kafa ƙahon zuƙa da aka yi min ga ƙiyayya, aka sa ni ina ta yawo, to bawa ne ka cuta, wato kaga dai ya isa matuƙa wajen uzuri kenan. Idan an cuce ni to bawa ne ka cuta, bawa ku dan an cuce shi menene, kaga ya kaskantar da kansa, yace wa in fa in kuntu mazluman fa 'abdan zalamtahu wa in kuntu da wa in kunta da utba. Idan kuma kai ka zamanto wanda yake karban uzuri ne, yake karban hanzari, yake yafewa bayan an yi masa laifi, yake hucewa bayan an fusata shi, to fa mithluka yu'tibu, ai kai kamar ka me yin wannan ne, to ka gani dadin baki ga mai mulki. To al-ist wannan shine wato talabul utba, shi yasa Ibn Abbas yakan ce wato wani abu na Al-Qur'ani sai ka koma zancen Larabawa za ka fahimce shi. Saboda haka Allah ya ce ba za a ba su wannan damar ba, saboda ranar lahira ba zancen cewar a dawo da mutum baya, a dawo da shi duniya, domin tun a kabari Allah ya nuna masa wannan babu hali. Ya farkon abinda mutum zai ce a cikin kabari shine rabbi rji'un, ya ubangiji na amayar da ni, abinda zai so mu cewa kenan, amayar da ni. Tun anan wajen zai san kan cewa babu zancen komawa, an riga an gama, lokacin kuma shi kadai yake. To shine wala hum yusta'tabun, ba za a ba su wannan damar da za su koma shi abinda Allah zai yarda da su ba. To sannan Allah ya ci gaba da bayanin wannan hali na ranar lahira domin tsoratarwa, domin gargadi. Yace wa idha ra'al ladina zalamu al'azaba, waɗanda suka yi zalunci idan suka ga azaba, ita ce azabar wuta a wannan rana, fala yukhaffafu anhum, to ba za a sauƙaƙa musu wannan azabar ba, wala hum yunzarun, ba kuma za a saurara musu a jinkirta musu wannan azabar ba, wato ba za a yi musu jinkiri ba yayin da suka ga azabar. Saboda ɗabi'ar azabar duniya, idan azaba ta zo shine ka nemi kar ta zo, a jinkirta maka, a ɗan saurara maka, in kaga kuma la mahalata sai ta zo, to sai ka nemi kuma a yi ta zo da sauki, ta zo da sauki. To azabar lahira saɓanin wannan ce, duk biyun babu, yayin da kaga in kaga zuwanta ba za a yi maka jinkiri ba, idan kuma ta zo ba za a kawo sauki ba, babu sauki a cikin azabar lahira. Allah ya kiyashe mu. Allah ya sifanta nan, sai Allah ya sifanta masu kafirci ɗin nan da alladhina zalamu, az-zalimai, saboda sun yi zalunci, sun yi zalunci yayin da sun san ni'imar Allah ne ya yi musu, amma suka yi gode ma Allah, wannan zalunci. Yayin da za a kyautata ma mutum sannan yayi inkarin ni'ima ga wanda ya kyautata masa, wannan zalunci ne. Ko kai ne kai ma mutum ihsani, sannan ya zamanto dan tawaye a gare ka, ya zamanto da shi ne ake hada baki a cuce ka da shi ne yake nuna cewa baka taba masa komai ba ka san ya zalunce ka in za ka bada labarin abinda wannan mutum yayi maka zaka ce wani ya shiga haƙƙina wani bai kyauta min ba wani nayi masa kaza to wannan shine hakikanin zalunci kuma sun zalunci kawukansu domin wannan abinda suka yi ba kowa zai fada a kansa ba illa ga kansa dukkan azzalimi farkon wanda yake zalunta kansa domin zalunci baya tafiya banza sai Allah ya yi sakamako a kansa kuma sakamakon nan zai koma akan mutum ne to kaga mutum shine yake kansa zuwa ga azaba yake kansa zuwa halaka shi yasa Allah ya sifanta su da wannan sifa alladhina zalamu wadanda suka yi zalunci wadanda suka kece suka shiga cikin haƙƙin haƙƙin kansu kuma suka shiga cikin haƙƙin Allah sannan Allah yace wa idza ra alladhina ashraku a wannan rana dai wadanda suka yi shirka idan suka ga shuraka'uhum suka ga ababan tarayya su abubuwan da suka bauta ma ko shaydanu ko gumaka ko aljanu ko mala'iku ko wadansu manyan bayin Allah kamar annabawa da salihai duk sun hada su a nan wajen duk shuraka'i idan mushrikai suka ga shuraka suka ga ababan tarayya su wanda suke tarayya da su da Allah qalu rabbana ha'ula'i shuraka'una sai su ce ya ubangijinmu waɗannan su ne ababen tarayyarmu alladina kunna nad'u min duni waɗanda muka kasance su muke bauta ma ba kai ba wato sai su yi itirafi bayan da sun zama ko masu musu da sun zama ko su ne su ya adu ne maka Allah kuma yunkiruna suna inkari to a wannan rana sun zama ko masu itirafi hakkan wato sai ce Allah su muke bauta ma ba kai ba fa alqa ilayhim alqawl su ashuraka sai su jefa magana zuwa gare su innakum lakadibun wallahi afaitce lalle ku hakika ku wallahi makaryata ne wato makaryata ne akan cewa mu kuke bauta domin mu ba musamman in kunna an ibadatukum lakadibun ne mu kasance marafkana daga ibadat ba musan kuna kiran mu ba shi kuma shaytan zai ce musu in ya tashi ya kudu ba yace inni kafartu bima ashraktumuni min qabl na kafarta da shirkar da kuke yi ko na kira ku ku bai samu amma ba inda wani sultani a kanku ba tun da saku ne ba na iya kira ne na iya rawa na iya waka na iya dukkan hanyoyi na batarwa nayi kuma kuka bini bayan gashi Allah yana gaya muku kuka bar Allah kuka zo kuka bini to inni kafartu bima ashraktumuni min qabl na kafirce da abinda kuka yi shirka da ni a da to sauran annabawa kuma da waɗanda aka bauta musu ba da haƙƙi ba za su ce a kamar yadda annabi Isa zai barranta da gare su ba qultu lahum illa ma amartani bihi an ibudullaha rabbi wa rabbakum ba abin da na gaya muku sai abin da ka hore ni da shi ku bauta ma Allah ubangiji na kuma ubangijin ku su kuma waɗanda suke al'aukan gumaka duwansu wanda su ba mutane ba ne ya za su magana Allah ne zai sa su su magana domin Allah maɗaukakin sarki shi ne zai toshe bakin ma mai yin magana ya zama to ba bakin ne zai magana ba gaba ce za ta yi magana ballantana abin da bai da rai duk izinin Allah zai yi magana wa alqau ila Allah yawma idin salam kuma a wannan rana sai su miƙa wuya ga Allah su jefa wato miƙawar wuya istislami sallamawa da da'a ga Allah a wannan rana bayan da sun kasance suna girman kai ana kiran su zuwa ga Allah suna yin girman kai suna cewar ba za mu bi mawaki ba ba za mu bi dan dabwa ba wato dan dabo ba ba za mu bi kaza da suraye daban-daban da suke gaya ma manzannin Allah ba to a wannan rana sai su miƙa wuya ga hukuncin Allah jalla wa ala ga sunan sun kaskantar da kai sai yanda Allah ya yi da su wa balla anhum ma kanu yaftarun abinda suka kasance suna kira na ƙarya ya bace daga gare su shine abinda suke cewar suna da gumaka wanda yake za su yi musu shafa'a a wajen Allah dan takamar su kenan cewa gumakan su masu ceto ne gare su a wajen Allah idan aka zo za a kai su azaba sai su kwato su ce ba za a yi musu ba saboda sun tsaya tare da su haka dalika waɗanda suke bauta ma duk wanda yake Allah bai bada sultani akan a bauta masa ba yayin da suke sun san cewar akwai Allah to sai su ce waɗannan wasiɗa ne tsakanin su da Allah ai al-wusata wato masu zuwa sinema musu alfarma a wajen Allah to alfarma tana tabbata ne ga wanda yake da alfarma shi ceto a wajen Allah ba a yin sa sai ga wanda ya yarda, sai ga wanda Allah ya yarda da shi. Wala yasauna illa liman irtaba, ba sa yin ceto sai ga wanda Allah ya yarda da shi. Kuma yace man zalladhi yashfa'u indahu illa bi idnihi, wane ne wannan wanda zai yi ceto a wajensa ba da izinin sa ba? Wane ne? Babu. Kamar yanda zamu gani a cikin hadithin shafa'a, yanda annabawa waɗanda suke sune masu matsayi wajen Allah, kowa tsoro yake yi yaje gaban Allah ya nemi ceto wajen shafa'atul kubra. Sai manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yace sai a cikin hadisin yake cewa zai nemi izini ga Allah kan ya nemi ceto, yace sai a bashi izini ya yi magana, sai da izinin Allah jalla wa ala. To shi yasa anan sai Allah yace wa balla anhum ma kanu yaftarun, abinda suka kasance suna kirkira na ƙarya, na wato abubuwa da Allah bai saukar da sultani a kansu ba, ya ɓace daga gare su. A cikin nan akwai gargaɗi kan cewar mutum ya kiyayi ɗaukan magana ba tare da dalili ba. Yanzu ka ga mutane da dama sai a ta gaya musu abubuwa na surkulle ba tare da dalili ba, kuma mutum ya rayu ya mutu akan wannan. A ce akwai wani wanda yake tsakaninsa da Allah, shine wanda yake zai samun masa wato kariya daga shine zai samu masa kariya a wajen Allah. Wani wanda yake ba Allah ba, ba manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ba, ya wajabta masa kansa, ya wajabta ma aka wajabta masa da'a gare shi ba tare da wani sultani daga Allah ba, sai ranar alkiyama zai bayyana da cewa duk wannan abin ƙarya ce. Babu wani wanda yake zai iya wani abu a gaban Allah jalla wa ala in ba wanda Allah ya ba shi izini ba. Sune annabawan Allah da manzanni, annabawan Allah da manzanni sune. Shi yasa Allah madaukakin sarki ya bude mana ma wannan halin ranar alkiyamar da cewar kowace al'umma da nemata shaida shine annabi, annabin wannan al'umma manzanta. Saboda haka hujja tana wajen abin da yazo daga Allah da manzansa ne sallallahu alaihi wasallam kawai, ba wata taƙuniya da za a zo a gaya maka ba. Duk wani abu wanda yake za a zo a nuna maka kan cewa shine tsira a gare ka, idan ba shi da madogara daga abinda Allah da manzansa sallallahu alaihi wasallam ya faɗa, to ka san abinda aka kirkira ne. To ranar alkiyama duk abinda aka kirkira ba na gaskiya ba zai bace ma wanda suka kirkire shi. Babu abinda zai tabbata sai abinda Allah madaukakin sarki da Allah da manzansa suka tabbata. Allah ya tabbatar da mu akan tabarkin alkur'ani da sunna.
الذين كفروا وصدوا عن سبيل الله زدناهم عذابا فوق العذاب بما كانوا يفسدون. ويوم نبعث في كل أمة شهيدا عليهم من أنفسهم وجئنا بك شهيدا على هؤلاء ونزلنا عليك الكتاب بيانا لكل شيء وهدى ورحمة وبشرى للمسلمين.
الله يأتي الذين كفروا وأن دسك كافرت وصدوا عن سبيل الله kuma suka toshe mutane daga bin hanyar Allah, shine addinin musulmi, addinin musulunci. Suka hana mutane shiga addinin musulunci kuma suka dora su akan hanyar kafirci ta hanyar wato tilasta su ko kawata musu hanyar kafirci su bita. Allah yace zidnahum azaba, mun kara musu azaba fawqal azab, sama da azabar da suka cancance ta da kafircin su. Bima kanu yusidun, saboda abinda suka kasance suna yi na barna, saboda barnar da suka kasance suna yi. Mecece barnar? Hana mutane bin hanyar Allah. Wannan saboda waɗanda suka ki musulunta, yayin da aka yi musu bayanin ni'ima, yawancin su wato shuwagabanni ne wanda ba su tsaya akan kafircin su kawai ba, kuma sun dora mutane akan su masu zo su kafirci, sun hana su shiga addinin musulunci. Da yake yawancin su suna da iko, saboda haka sai ka tilasta ma da waɗanda suke ƙarƙashin su kan kar su shiga addinin musulunci. Wannan ita ce ɗabi'ar, ita ce ɗabi'ar wato ulul ni'ima, ma'abuta ni'ima. Yayin da suka ga ni'imar su ta zo musu ne, yayin da suke ganin addini ya zo wato yana barazana ga ni'imar da suke da ita ta shugabanci, domin idan addini ya zo, idan da sultani yana hannun shugaba na shirka ko malamin boka, to yanzu sultani zai koma ga Allah da manzansa sallallahu alaihi wasallam. Saboda haka wannan juyin juya hali, dan haka suke gaba da addini idan ya zo, domin za a cire sultani daga gare su a mayar da shi ya zuwa ga wajen Allah da manzansa sallallahu alaihi wasallam. Dan haka suke gaba da shi. Kuma saboda kasancewar wato kafircin su da suka yi, kafirci ne na taurin kai, ba wai gaskiyar ba ta bayyana a gare su ba, kamar yanda muka Allah madaukakin sarki ya bamu hikayar hikayar manyan kafiran Makka da suke cewa inna la nukadzibuka walakin nakdzibu bima ji'ta bihi, ba ma ƙaryata ka amma muna ƙaryata abinda ka zo da shi. Allah ta'ala yake cewa fa innahum la yukadzibunak walakin adh-dhalimina bi ayati llahi yajhadun, ba ƙaryata ka suke ba ya rasulullah, sai dai azzalimai suna musu ne da ayoyin Allah. To saboda haka sun san gaskiyar amma suna musu akan ta, domin ne, domin su tsare ni'imar da suke ciki, kuma su tsare mabiya akan su ci gaba da biyayya a gare su. Saboda haka wannan ya kunshi kan cewar barnar su ba kawai barnar kafirci bace, akwai kuma barnar yaƙi ga kafirci din. Yaƙi ga kafirci shine kokarin kare kafirci da rus da hana hasken addini ya bayyana, wato da kokarin shine aka kira shi as-saddu an sabilillah. As-sadd shine toshiya, wato ka san, wato ka zo ka tsare muta, ka tsare ka haukan hanyar addini, ka hana kowa ya shiga wannan hanyar. Wanda yake wannan shine al'adarsu tare da duk waɗanda suke kokarin shiga addinin musulunci. Haka suke da Abu Dharr. Abu Dharr bin al-Ghifari yana daga cikin, yana kiran kansa khamisul khamsa, na biyar din mutane biyar da suka shiga addinin musulunci. Saboda shi yana cewar lokacin da ya shiga addinin musulunci babu kowa bayan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam sai Abu Bakar da Ali da Khadija da Bilal, shine na biyar din. A lokacin da ya zo Makka ya yi wata ɗaya, ya kasa tambayar mutane akan Annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, saboda ya san in yayi tambaya ba za a nuna masa shi ba, har sai da ya sadu da Sayyidina Ali ibn Abi Talib, sannan ya kai shi wajen manzon Allah sallallahu alaihi wasallam. Da ya zo ya bayyana musuluncinsa, suka yi masa dukan tsiya. Sai da tukuna Abbas ya zo ya ce, ku ba ku san cewar wannan daga Banu Ghifar yake ba, kuma kabilarsa tana kan hanyar kasuwancin ku da yake zuwa kasar Sham. Sannan suka ji tsoro, suka sake shi, basu kashe shi ba, amma da sun kashe shi. To wannan alama ce ta isa matuƙa wajen hana mutane shiga addinin musulunci. Ba dan Makka bane, idan lokacin hajji ya zo sai a conference, a yi taro, a ce me ya kamata a fitar da matsaya, a fitar da resolution, resolution da za a samu kalma guda ɗaya wadda za a rinka gaya ma baki da suke zuwa, a gargaɗe su kar su saurari manzon Allah sallallahu alaihi wasallam, domin an san duk wanda zai saurare shi ya ji an karanta masa alkur'ani zai shiga addini. Saboda haka sai su zo sai su ce masa, abinda muke so daga gare ka shine kar ka ji maganarsa, don in ka ji maganarsa kamar sihiri ce, sai ka bi shi. Saboda haka kar ka ji, kar ka saurare shi, domin in ka ji sai ka bi shi. Kuma abu me yake yi in ka bi shi? Zai raba ka da hanyar iyaye da kakanni, zai sanya ka ka rinka raina iyayenka da kakanninka, addinin su ka rinka gani ba akan komai bane, ta haka suke ziga shi. To amma suna saɓani, sai su ce, to an aka tambaye mu an ce menene shi, me ya kamata mu ce? Wani sai su ce, a ku ce mahaukaci ne. Wani sai su ce, a ku ce wanda aka sihirce ne. A ku ce shi ne mai sihirin. A ku ce labarika ake kawo masa daga can wani waje yake faɗa. Suka rasa abin da za su. To har dai suka tsaya akan cewar sihiri ne, da ba shi ne yake sihirin ba, daga wani waje yake zuwa yana ciro shi yana kawo shi. Duk wani yana daga cikin alamun as-sadd an sabilillah. Haka suka yi ma al-A'asha mai abin nan, mai waƙoƙin nan, mawaƙin Larabawa mai hikima, a cikin kasidarsa da Ibn Hisham ya kawo, wanda yake yabon manzon Allah sallallahu alaihi wasallam da ya taho zai musulunta, suka same shi suka ce me za ka yi da shi? Ya ce a shi dai yana so ya ji zancensa. Suka ce me za ka yi da shi? Ya ce yana hana zina fa, zinan nan fa hana ta yake yi. sai ya ce to ai ni ba ni da bukata akan zina dan ya hana ni zina babu komai kaje suka ce mata to hajjiyar ma fa ya ce ba a sha yace to gaskiya ingiya ce kan akwai bagana sai ya ce bari in koma in dan saurara baɗi na dawo dan in dai a ce dai babu giya to wannan akwai magana to koma wanda yayi ba shi da rabo sai ya mutu a wannan shekarar amma kasida sa tana nan mai tsawo a cikin siratu ibn hisham ya kawo ta yani ya farkon ta ne ma yake wannan mai halikta mabat ainaka laylata armada wa bitta kama bata salimul musahadi daga nan to wannan duk ishara ne akan wato yadda suke hana mutane shiga addinin musulunci to suwaye suke tawallun wannan daga cikin kafiran waɗanda suke sune ulin na'ama ma'abuta ni'ima da wadata da Allah madaukakin sarki ya shimfiɗa musu arziki Allah ta'ala ya ce to zai ƙara musu ya ƙara musu azaba nan ya zo da sigar ma'abu zidnahu mun ƙara musu a cikin wannan saboda ana maganar rana in Allah yana maganar rana alkiyama kamar abu ne wanda yake ya riga ya afko yana bada labarinsa saboda tahakkukinsa a wajensa tamkar har an yi ne an gama sai dai a bada labarin abin da aka Allah ya ce zidnahu mun ƙara musu azaba akan azabar da ake musu ma'ana ta biyu kuma ta wannan umarni ta wannan magana ta Allah wato wannan shine wato al-kalamul qadari wato hukunci ne na Allah wato Allah ya zartar da wannan dan idan inna fadin al'amarin Allah shi al'amarin Allah umarni ne kawai Allah yake bayarwa sai abin ya zamanto a bisa muradin Allah yanzu idan Allah yace mu kudan zuma zama kudan zuma da yanda Allah ya san kudan zuma zai zamanto da dukkan irin abubuwansa da wannan umarnin haka zai zama to wannan da yace zidnahum azaban fawqal azab mun kara musu azaba sama da azabar su to babu mai tankara wannan magana daga zancen Allah ya tabbata waɗanda suka yi wannan suka yi kafirci suka hana mutane shiga addinin Allah to azabar su ruban ya musu za'a bayan azaba wato azaban fawqal azab al'azab ta farko wato al'azab ta farko da tazo da alif da lam ita ce wato azabar da take sananna kuma wanda take ta kafircin da suka yi to ita kuma ta biyu zidnahum azaban ba ita ce waccan ta farkon ba a wata azaba ce daban kamar inna ma'al usri yusra tare da wahala akwai sauki fa inna ma'al usri yusra inna ma'al usri yusra saukin biyu ne ba shine amma wahalar guda daya ce wato ita wannan azabar guda daya to akwai kuma wata azaba ta daban ba wannan din ba wanda yake Allah zai kara musu akai saboda barnar da suke a cikin wannan akwai nuna kan cewa kafirci barna ne hana mutane bin hanyar Allah barna ne al-fasad wato al-fasad fil ard abinda yake gurbata kasa daga cikin abinda yake gurbata kasa yake lalata doran kasa yake bata halittar Allah shine kafirci da hana mutane shiga addinin Allah saboda haka idan mutane suna so su kawo gyara farkon abu wato dukkan abinda zai tabbatar da kafirci a kawar da shi sannan dukkan abinda yake hana mutane shiga addinin Allah to a kawar da shi in ko ba haka ba barna ce za ta kasance a bayan kasa barna in ta kasance a bayan kasa shine za ka ga bi'a ta lalace sararin samaniya ya lalace abinci babu albarka a dabi'a ta dan adam ta baci zaman lafiya a rasa shi duk wani lalacewar tsari lalacewar nizam ya tabbata saboda me saboda al-fasad domin al-fasad shine rashin shine kishiyar as-sala inganci da kyautayi abin da yake kyakkyawa na'am sannan Allah yace wa yawma nab'athu fi kulli ummatin shahidan alayhim kuma katina ya rasulullah ranar da muke tayar da mai shaida a cikin kowace al'umma a kansu a cikin kowace al'umma a can Allah ya ce daga cikin kowace al'umma nan kuma ya ce a cikin kowace al'umma dukkaninsu ma'ana ɗaya ne amma al-Qur'ani daga cikin balagarsa shine abu ɗaya ba za a faɗe shi ta fuska ɗaya ba dole sai an fade shi ta yadda yake zaka ga ba a samu maimaitawa ba wanda yake maimaitawar shi kansa in ba akwai wata balaga wata fa'ida ta gwaninta a ciki ba maimaitawar sai ya zamanto aibin zance to shi yasa sai aka kawo shi da wani uslubi daban maimakon min da aka ce a waccan ayar anan sai aka ce fi bi ma'ana a cikin kowace al'umma muka tayar da mai shaida akan su min anfusihim daga cikin kawukansu wato daga cikin kabila kuma daga cikin mutane kamar su wato wanda sun san shi ba wani wanda yake ba su san shi ba kamar yadda manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yace ma quraishu faqad labithtu fikum umran min qabl na rayu shekaru a cikin ku kuma yace laqad ja'akum rasulun min anfusikum manzo ya zo muku daga cikin kawukan kanku wato kun san asalin sa kun san gaskiyar sa kun san tarihin sa sai da ya bar shi yayin rayuwa ba a tare da annabcin ba suka san shi suka ya zamanto abin yabo ya zamanto cewar idan sun ki shi to za su ki shi ne ba dan yana da wani aibi ba tunda ba su taba she masa shaida da aibi ba za su ki shi ne kawai saboda sakon Allah to sai su zamanto cewar ba shi suke ki ba sakon Allah suke ki hujja ta tabbata akan su sannan yace waji'ina bika shahidan ala haula sannan muka zo maka ya muka zo da kai ya Muhammad kana mai shaida ala haula akan wannan al'umma taka haula anan wajen waɗannan waɗanda Allah yake ishara gare su yana nufin su waɗanda ake hitabin alqur'ani da su mushrikai zai zamanto shaida akan su shahidan ala mai yin shaida akan su amma ga al'ummar sa mu'minai shi shahidan lahu mai shaida ne a gare su amma suka mushrikai da aka ce haula a alqur'ani yawanci haula ita na zuwa a irin wannan usulin kuma abinda ake nufi su waɗannan mushrikai din kamar yadda Allah madaukakin sarki yace a cikin suratul nisa fa kayfa idza ji'na min kulli ummatin bi shahidin wa ji'na bika ala haula bi shahida zamu zo da kai mai shaida akan waɗannan inna haula ila yaqulun in hiya illa mautatuna al-ula wa ma nahnu bima'uthi mu waɗannan suna faɗa ana nufin su mushrikai to annabi sallallahu alaihi wasallam mai shaida ne ga al'ummar sa zai zo yayi shaida akan cewa ya isar yayin da su kuma za su ce bai isar ba sauran annabawa za a ce wa zai muku shaida amma manzon Allah sallallahu alaihi wasallam in yayi Allah madaukakin sarki ya karbi shaidar sa tunda ya riga ya ce Muhammadur Rasulullah Allah madaukakin sarki ya ce huwa alladhi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqqi liyuzhirahu ala ad-din kullihi wa kafa billahi shahida yace kuma lakinillahu yashhadu bima anzala ilayka anzalahu bi ilmihi Allah tun ya riga ya masa shaida wal mala'ikatu yashhadun mala'iku ma sun masa shaida saboda haka sauran annabawa za su nemi shaidar al'umar annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam amma annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam Allah ya riga ya masa shaida da mala'iku ba zai nemi wani ya zo ya kawo masa shaida ba to sai Allah ya ce wa nazzalna alaykal kitaba tibyanan likulli shay kuma mun sassaukar da alqur'ani akan a gare ka ya rasulullah alqur'ani shine aka kira shi alkitab kamar yanda ya gabata a can wa ma anzalna alaykal kitaba illa litubayyana lahum alladhi ikhtalafu fihi mun saukar da alqur'ani tibyanan mai yin bayani wannan isa matuƙa ne wajen bayani saboda an kawo sigal masdar siga wadda take wato a ba siga sananna ba tibyan ibn malik a cikin nazmul fawaid dinsa ya kawo kalmomi guda 15 ne a cikin kalmomin larabawa da suka zo a sigar tifal masdari bi sigar tifal da yazo da masdari wanda yake nadir kuma ya zamanto an sifanta alqur'ani da sifar aiki wato Allah yace mun saukar da alqur'ani a gare ka wato bayani yana nufin mai bayyanawa amma sai ya kira shi bayani saboda isa matukar sa wajen bayani har ya zamanto shi kansa bayani ne mai bayyanawa ne amma saboda isa matukar sa wajen bayyanawar da yake sai ya zamanto tamkar shi ne bayanin ba shi yasa idan ana son mubalaga a harshen larabci sai a kirawo abu da sunan wato sai a kirawo abu da sunan masdar ana nufin ismul fa'il Allah ya ce mun saukar da alqur'ani a gare ka domin bayani a matsayin wato mai yin bayani ga komai dukkan abin da ake buƙatarsa na al'amarin shari'a da tare da komawa ya zuwa ga sunna ta manzon Allah sallallahu alaihi wasallam da sauran dalilai na shari'a na ijma'i da qiyasi wa hudan kuma mun san mun saukar da shi a gare ka domin shari'a ga duk wanda ya bace shukar qur'ani shari'a ne gare shi ya zuwa ga daidai wa rahma wa rahmatan kuma domin rahama wato rahama ne ga dukkan halitta babu wanda aka haramta masa rahamar alqur'ani sai wanda ya sake ya zama to ba shi ba alqur'ani wa bushra kuma bushara ne da aljanna lil muslimin ga musulmi wato masu kadaita Allah masu miƙa wuya ga hukuncin Allah wato yayin da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam nan wannan ayar ta faɗi wato sifa biyu ta wato manzon Allah sallallahu alaihi wasallam sifar farko sifar gargadi mai gargadi ne ga kafirai mai shaida akan su mai shaida akan su dan su zamanto irin abin da yake ga musu na gargadi idan ba su ji ba ya kafa Allah ya kafa musu hujja ya kafa musu shaida sannan kuma mai ga mu'minai ko wanda suke imani da shi to ya kunshi ya zo musu da abin da yake bayani ne dukkan abin da suke bukata ya zo musu da kuma rahama ya zo musu da shari'a ya zo musu da bishara abin da zai faranta musu rai wannan sifofi ne na alqur'ani guda hudun nan bayani ne ga komai ba'ana duk abin da muke bukata za mu same shi a cikin alqur'ani wato abin da muke bukata na ilimi na zamantakewa na rayuwa na shari'a na yanda zamu mu'amala tsakanin mu da Allah da tsakanin mu da tsakanin mu da halittar Allah da tsakanin mu da bayin Allah sawa'un musulmi ne ko ba musulmi ba duk alqur'ani ya bayyana mana wanda ya nuna kan cewar alqur'ani wadatacce ne zai ya wadace mu ya ishe mu ba kukumi bane a gare mu ballantana mu ce ya hana mu motsi bal alqur'ani mabu'i ne na bayanin da zai kawo mana dukkan alkhairi shi yasa alqur'ani in aka karanta maka shi wani lokaci sai ka ji kamar yanzu ake saukar da shi domin shi ne bayanin da komai to waɗansu sukan ce ta yaya za a yi waɗansu da suka ce da aka ce musu alqur'ani bayani ne ga komai sai suka ce yanzu alqur'ani bayani ne har inda zaka har inda ake yin gurasa ma akwai bayanin a cikin alqur'ani wani yana nema wato yayi istidraki to shine menene jawabin da Rashid Rida ya ga masa yake ta eh kwarai yana nan a cikin alqur'ani fasalu ahla dhikri in kuntum la ta'lamun da yake tambayi masu gurasa in ba ku san yanda ake gurasa ba sai su gaya maka ga yana cikin alqur'ani to ballantana kuma abinda ake nufi alqur'ani bayani ne na komai na abinda dukkan masu shari'a suke nema daga littafan addinai daga littafan shari'a kamar yanda aka saukar da Taura da Injila ga mabiya waɗannan addinai kamar yanda mabiya addinai suke da littafin su to alqur'ani bayani ne ga komai na yadda rayuwa na yadda addini yake tsara rayuwa duk zaka same shi a cikin alqur'ani musamman in ka hada shi da wasiƙar sunnar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam to wannan sifa ta alqur'ani da shi aka rufe wannan matsa'in sannan sai kuma Allah madaukakin sarki a cikin abin da zai zo nan gaba zai mana bayanin wato ginshiken shari'ar da alqur'ani ya kunsa a cikin ayar da za ta zo nan gaba menene ginshiken shari'a abin da yake shine asali wanda dukkan matattarar alkhairi da matattarar rahama tana cikin wato alqur'anin hakika ya zo da wannan sai ya zama to abinda zai zo nan gaba kamar misali ne kamar shaida ne gashi wannan Allah ya kawo a dunkule cewa alqur'ani bayani ne da shari'a da rahama da bishara to kasancewar kuma alqur'ani rahama ai sanadiyar samun jin kai ta fuska wanda ke shi wannan shi kansa wannan aka zo aka yi bayanin yaya alqur'ani yake rahama rahama ne wajen karatunsa rahama ne wajen haddasa rahama ne wajen koyar da shi rahama ne wajen fassara shi rahama ne wajen aiki da shi rahama ne wajen yada shi rahama ne wajen bincike a cikin sa rahama ne wajen koyan sa rahama ne wajen koyar da shi duk abubuwan in aka yi maka bayani yadda rahama Allah take sauka albarkacin alqur'ani ta fuska masu yawa sai ka gaskata maganar Allah kace sadaqallahu alazim Allah madaukakin sarki yayi gaskiya Allah madaukakin sarki ya yalwata kirazanmu da alqur'ani ya haskaka zukatanmu da hasken alqur'ani ya kara mana imani da albarkar alqur'ani ya kara mana fahimtar ayoyi da hujjoji na Allah a cikin alqur'ani wa sallallahu wa sallama wa baraka wa ala abdihi wa rasulihi nabina muhammad subhanaka allahumma wa bihamdik nashhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilayk.
Let's go for it. Let's take the power. Yeah.